الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الهدى والرحمة، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوته وسار على منوالهم إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. والحديث يا ينقوة الدين المسلمي الدين الذي تكيك كاملا لي باب توايا تترجي باب تيكة أتكه كنته كنجنسا الدين الذي يكونش دكم بانجلو لنرايوا rayuwar dan adam tsakaninsa da mahaliccinsa, rayuwarsa tsakaninsa da bil'adama ƴan uwansa. Addini ne da ya kunshi hukunce-hukuncen dukkan kai kawo ɗin ɗan adam, abinda ya kamata ya kudurci a zuci, da abinda ya kamata ya faɗa da baka, da abinda ya kamata ya aiwatar da gabansa. Addini ne cikakke, baya buƙatan ƙarace. Addini ne wanda ya kunshi kowane bangare na rayuwa. Musulmi ba sa bukatan aro ciko daga wajen waninsu. Ubangiji ta'ala ce: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. A yau na cika muku addininku, a yau na cika ni'ima ta a gare ku, na kuma yaddan muku musulunci ya zanto shi ne addininku. Cika addini na nufin baya buƙatan ƙari, domin babu ragowa ko cikas a cikinsa. Cika ni'ima, wato ni'ima ta addinin musulunci, wadda babu ni'ima mafi girma da Allah ya arzuta mu da ita irinta. Ubangiji ta'ala ce: wanzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Mun saukar da littafi a kanka don yin bayanin komai komai na aqida da shikashikan imani da musulunci, komai na ibada, komai na ma'amalolin rayuwa, komai na abinda ɗan adam zai bukata, mun saukar a cikin Alƙur'ani, in ba jumlatan wa in ma tafsilan. Wa hudan, kuma domin ya zama shiriya, wa rahmatan, don ya zama rahama, wa bushra lil muslimin, kuma Alƙur'ani bushara ne ga musulmai. Musulunci ya kunshi aqidu, ya kunshi ibada, ya kunshi na dubban zaman tare, ya kunshi jin kai da ya kamata mawadaci ya rinka yi ga talaka, da mutuntawa, da kyakkyawar zuciyar da ya kamata talaka ya kullace game da wanda ya fi shi wadata ko ya fi shi matsayi. Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin wata gamammiyar aya, cikin gamamman ayoyi na Alƙur'ani mai girma: laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Haƙƙin alkhairi baya taƙaituwa akan a juyar da fuskokinku inda mahudan rana take ko inda mafaɗar rana take, ma'ana kallon gabas ga wanda gabas ta ce alƙiblarsu, ko kallon yamma ga mutumin da ke gabacin ɗakin Ka'aba ta yadda su alƙiblarsu suna yamma. Wannan kadai ba shi ne aikin alkhairi ba, wannan kadai ba shi ne ayyukan da Allah ya yi umarni ba. Ma'ana yin sallah ita kadai ba ita kadai ce addini ba, walakin albirra, in kana son ka san dunkulallun ayyuka na alkhairi, ibada, farko dai man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin. Waɗannan sune shikashikan imani guda biyar cikin shikashikan imani guda shida. Cikon na shidan su Allah ya faɗi cikin suratul qamar: inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar wa ma amruna illa wahidatun kalamin bil basar. Imani da Allah, imani da mala'iku, imani da manzanni, imani da littattafai, imani da ranar tashin kiyama, imani da kaddara. a samu mutum yayi imani da waɗannan cikakken imani gurgurdan yadda ayoyin alqur'ani suka yi bayani gurgurdan yadda hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi dalili to wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake kira albirru ko ma a ce shine shugaba sauran suna biye da shi ne walakin albirru man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin abu na gaba wa atal mala ala hubbihi mutum ya bayar da dukiya alhali yana son ta abinci ne sutura dukkan wani abin da mutum zai bayar ga wani dan ya bukace shi ya zanto ya bayar da shi a daidai lokacin da yana son shi yana bukatar sa kar ka bayar da lalataccen abu matattun tufafi lalataccen abinci wanda ya lalace ya zama taki sannan kace zaka bayar a matsayin sadaka a'a aikin alkhairi ka bayar da abin da kake son shi in tubabi ne lokacin da kake kwalliya da shi kake fita kunya da shi wajen zuwa wajen tarurrukanka a lokacin ne kamata ka bayar dan ka dace da ladan ubangiji idan abinci ne lokacin da kake sha'awar sa ba bayan ya lalace shine wa atul mala ala ubangiji wa zai ba abinci da wal qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب waɗannan su ake ciyarwa sawa'un ciyarwa ta wajibi ko kuma ciyarwa ta mustahabi zamu ga waɗansu su ciyarwar su ta mustahabi ce waɗansu daga cikin su ciyarwar su ta wajibi ce ubangiji yake wa atal ma da mutun ya bayar da dukiya ala hubbihi alhalin yana so gawa dawul qurba ga wannan da suke dangi makusanta yayyansa ko kannansa ko ƴaƴan yayye ko ƴaƴan kanne dangin uwa ko dangin uba waɗanda suke bukatar abincinka ko suturanka ko kuɗin makarantarka ko maganinka ko tallafinka ko sa hannunka ko wucewa gaba ɗinka wajen wani abin da ya shafi lamarin rayuwarsu wannan yana daga cikin abin da ake kira albirru yin sallah kadai ba tare da ka hada da wannan ba birru ɗinka ko aikin alkhairinka ya zanto takaitacce tawayayye ragagge dole sai ka bayar ka tallafa ga waɗannan dawil qurba manzo Allah ce idan ka baiwa miskini sadaka to wannan sadaka ce guda daya amma idan ka baiwa dan uwanka sadaka wa ko kani ko wani ire-iren su to wannan sadaka ce sannan kuma sadar da zumunci ne ladabi za a baiwa mutum sannan muleta ma mutum ya tallafa wa marayu waɗanda suka rasa mahaifa tun kafin su kai ga balaga wal masakin da talakawa miskinai wato miskini ba wai nakasashe ba ba wai kuturu ko gurgu ko makaho ake kira wato ainihin miskini ba miskini shine mabukaci sawa'un gabbansa lafiya ko gabbansa ba su da lafiya dan ka iya samun kuturu ko gurgu ko makahon da yake yana da wadata amma shi ya dauki bara a matsayin addini dan haka yake yi ko ya dauke ta a matsayin sana'a dan haka yake yi to wannan bai halatta ka bashi sadaka ba matukar ka san mawdaci ne amma idan ka san kasashe ne ba ya da shi sawa'un nakasashe ne ba nakasashe ba za ka bashi su da almasaki da wal qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil matafiyi da ya wuce ta garinka sannan wasa'ilin da wanda tilasta sa suka yi tambaya tilasta sa suka yi roko ba marokan da suka maida roko sana'a ba ba yan maula da yan fafa da suka maida roko da tumasanci sana'a ba waɗanda yau ce tilaste ba su mayar da abin sana'a ba su ne asailin wafin riƙaf sannan ka ciyar da mutumin da aka rubuta wa fansa yake son ya fanshi kansa bawa da yake neman yanci da shi ne wafin riƙaf to kaga waɗannan duk suna cikin albirru farko an yi bayanin su cikin imani alaƙa ce tsakaninka da mahaliccinka sannan kuma nan aka yi bayanin kyautatawa da ihsani zuwa ga halittu sawa'un akwai dangantaka ta jini ko babu wanda shi ma duk yake da cikin albir sannan sai ubangiji ta ala ce wa qama salata wa ata zakata sannan sai mutum ya tsayar da sallah din sannan sai mutum ya bayar da zakka kaga sai aka jinkirtar da sallah a wajen ambato ita da zakka duk da cewa sun tsara wani abin da aka fahimta aka ambata kafin su muhimmanci amma dan in an ambace su karan bari kila sai su mantar da kai muhimmancin sauran ababen da aka ambata shi yasa aka fara lissafa maka su ko in ce aka lissafa mana su dan murke su da kyau dan ita sallah da wahala musulmin da ya san wajibin ta ce ya manta da ita ko yana wasa da ita ko sakaci da ita amma mutum na iya sakaci da danginsa suna cikin halin kakanikai yana iya sakaci da makwabtansa talakawan da suke cikin halin kakanikai amma sallah da waya ga sakaci da ita, wani ma kan ai har kuɗi yake biya ya sai suke dan yaje maka yi sallah, amma ga talakawa makwabtan sa suna cikin halin kakanikayi, ga dangin sa suna cikin halin wayo da yas, da haka sai Ubangiji ya fara ambaton waɗancan, sannan aka ambaci wa aqama salata wa ata zakata. Sannan sai wani abin da yake ciko ne mu'amala ta gari, hali na gari, wato ainihin wal mu'quna bi ahdihim idza ahdu, da waɗanda suke cika alkawali idan sun yi, والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ده ما تين هقولي ده جاجر سوى في البأساء ده أنفس في لنيك وتوكي ده سنة سكين تلوتي سين البأساء تلوتي ده هال يوم يا ساميسو سكر دوما تهقولي با ما تيوى الهيكي با با ما تكي كوكا ألا زواج أهل السنة والضراء حكا إذن الله يجر ربيس ده سوتك ده آماتك ده للوئي ثم ننتكي نها قولي سجوري gajin sannan wahimul ba'd idan an fita filin daga ana gumurzu tsakanin kafirai da musulmai anan ma sukan yi hakuri su jajirce su dake su zama sadaukai mazaje jarumai ba mu tsorata ba to wannan kaga duk abin yabo ne da Allah ya lissafa waɗannan sai ce ulaiikal ladina sadaqu wa ulaiikal mutaqu lalle masu yin irin wannan su suka yi gaskiya wajen da'awar imani lalle masu yin irin wannan su ne waɗanda suke hakikanin masu takawa wanda kuma dama an tana da aljanna dai dan masu takawa gida ne na masu takawa gaba ɗaya musulunci takawa ne to kaga waɗannan al'amura haka ake so a samu kamala ta tsarar dan adam tunda yayi imani da addinin da yake kamalalle babu tawaya ta salati dan adam din nan mace ce ko namiji kamala ta fuskar aqida kamala ta fuskar ibada kamala ta fuskar mu'amala a cikin rayuwa wannan kuma kowa gurgudan imanin sa gurgudan fahimtar su da addini, gurgudan tattaccen ilimin da ya kwankwada ko aka kwankwadar da shi, gurgudan kyakkyawar fahimtar da yake da ita game da addini, gurgudan commitment din da iltizami da yake da shi game da addini. To wannan shi ne, amma mutane sa iya zama bamban, wani ya dara wani, wani ya fi wani, saboda taufikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce shi imani bid'un wa sab'un. 70 da doriya ne aw bid'un wa sittun ko 60 da doriya ne shu'ba wato yanki yanki 60 da doriya ko yanki yanki na imani 70 da doriya amma mafi girma fa afdaluha qawlu la ilaha illallah mafi fici daga cikin bangalorin imani shine faɗin la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq mafi zama ƙasa daga cikin bangalorin imani shine kawar da abin da yake cutarwa daga kan hanya kwalba ko dutse ko kazanta ko dukkan wani datti da zai cutar da masu wucewa sawa'un kai ka sa shi ko wani ya sa kokarin kawar da shi wannan bangare ne cikin bangalorin imani 60 da doriya ko 70 da doriya kamar da wannan hadisi ya bayar kaga anan idan wani ya sa abu mai cutarwa kansa ya kamata ka taimaka wajen kawar da shi duk abin da musulmi za su ji ba dadi duk abin da zai cutar da su ko ya cutar da abin hawansu to ina da kai ne zaka kawo abin hawa ko ka kawo wani abu da zaka addi akan hanya ka cutar da mutane ka zubar da yaji ko ka zubar da kasa ko ka zubar da kankara akan titi dan kawai kasa babu doka ko kuma motar ka ta lalace kana da iko da za a ce a tura maka kai parking gefe guda amma ka barka a wajen ka je ka dauko makaniki a tsakiyar titi za a yi karakanci ko da zaka haifar da cinkoso da tulmutsu ga wata ta taho tana nakuda za a kai ta asibiti ka haifar da gosulo ta haihu a mota ga wani na cikin halin kakanikayi ga haifar da matsala ya jigata ga wani na cikin wani alkawali ga wani na cikin sha'anonin rayuwarsa duk waɗannan al'amura ne masu cutarwa wanda musulmi na gari ko da babu doka a ƙasa ko ana sakaci da ita bai kamata a ce shi yayi abin da duk 'yan uwansa musulmi za su ce Allah wadare baka kyauta ba bai kamata musulmi yayi wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin wani hadisin yace waɗanda suka fi kowa cikar imani su ne wanda suka fi kowa kyakkyawar ɗabi'a mafificin ku ku mutane shi ne wanda ya fi ku kyautatawa ahalinsa matansa da ƴaƴansa wanda duk ya fi kyakkyawan mu'amala a gare ku a gare su to shi ne mafificin mutum a cikin ku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam Abu Dawud ya rawaito shi ya ƴan uwa kunya kanta bangare ne daga cikin bangalorin imani jin kunyar Allah jin kunyar mutane jin kunyar a ganka kana aikata wata shirka ko kafirci jin kunyar a ganka ka zagi dantse kana aikata wata bid'a duk kunya a ganka kana zakewa munanan ayyuka alfasha munkari dukkan wani abin ki kazanto kana jin kunyar haka shi kai wannan imani ne jin kunyar mala'ikun Allah su ganka su rubuta wani mummunan halinka mummunan magana mummunan aikinka jin kunyar haka duk wannan bangare ne na imani hadisi ya tabbatar ga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wuce ya ga wani mutum yana yi wa dan uwansa wa'azi akan jin kunya sai ya ce kyale shi dan me zaka hana jin kunya ai ita kunya bangare ne daga cikin bangarori na imani hadisi ya tabbata daga Imran ibn Husayn Allah ya kare da gare shi manzon Allah ya ce al-haya'u la ya'ti illa bis-sayr kunya ba ta kawo komai sai al-sayr wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan hadisin daga Abu Huraira manzon Allah ya ce al-haya'u min al-iman ita kunya tana daga cikin imani wal iman fil janna imani kuwa gurbin zamansa makomar mai shi aljanna wal bidha'u min al-jafa mummunar magana batsa ashariya zagi sabala magana ga wanda zata munanawa wanda yaji wanda ta saba Allah ta saba manzon Allah min al-jafa wannan yana daga cikin mummunan hali yana daga cikin mugun hali wal jafa'u fin nari mugun hali da mummunan hali kuwa gurbin zaman ka komai shi cikin wuta ne wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi musulunci ya zabura wajen mutum ya zanto mai tausayi mai tausasawa wajen mu'amalantar danginsa iyalinsa mai tausasawa wajen mu'amalantar sauran mutane mai tausayawa na ƙasa da shi lokacin da ya zama shugaba duk abin da za su ji ba daɗi duk abin da zai kuntata musu duk abin da zai gurɓata rayuwarsu yana iyakacin kokarin shi ga ya kare bai yi wannan abin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi ubangiji ta'ala mai tausayi ne kuma yana son tausayi ubangiji ta'ala mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa cikin dukkanin al'amura tausasawa hatta wajen abin da ya shafi dabbobi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a wata riwayar ta Muslim manzo Allah ce inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa ubangiji mai tausasawa ne kuma yana son tausasawa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'un idan abin da yake bayarwa na sakamako wajen tausasawa baya bayar da irinsa idan an tsananta idan an tausasa wa ma la yu'ti 'ala ma siwa kai irin abin da yake bayarwa na sakamako ga mai tausasawa irin abin da baya bayarwa ne kan dukkan wani abin da ba tausasawa din ba hadisin balaraban da yake cikin masallaci na manzon Allah yayi fitsari ina jin baya ne sarku sananne ne an ruwaito daga Abu Huraira Allah ya kare da gare shi wani balarabe ya shigo ko wani mazaunin karkara ya shigo cikin masallacin manzon Allah ya daure rakumansa kuma sai ya tashi tsaye yana fitsari a wajen sai sahabbai suka tashi kamar su auka kansu sai manzon Allah ya ce da'uhu ku jale shi har ya kammala wa ariqu ala bawlihi sajlan mimma ku je ku jawo ruwa guga guda daga rijiya ku zuba akan fitsarin da yake fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin an turo ku dan ku zama masu tausasawa ba a turo ku dan ku zanto masu kausasawa da tsanantawa ba wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi musulunci yayi kira zuwa ga yafewa zuwa ga rashin yanke alaka tsakanin juna rashin gaba hadisi ya tabbata daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi manzo Allah ya tilaka tsatsau kar ka yanke mun kar in yanke maka wala ta dabaru kar ka juya mun baya kar in juya maka baya wala ta bagadu kar ka kini ka tsane ni haka ne ma kada in kika in tsane ka wala ta hasadu kar ka yi mun hasada na wata baiwa da ni'ima da Allah ya yi mun wanda take da alaka da rayuwar duniya ko take da alaka da rayuwar addini haka ne ma kar in yi maka hasada in rinka fatan wata ni'ima da Allah ya maka ina ma ta kushe ta barka manzo Allah dai ya hana wannan yace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama dangi yan uwa bayin Allah wala yahillu li muslimin an yahdura asahu fawqa salat ba sa halatta musulmi ya yanke wa dan uwansa har sama da kwana uku haka manzo Allah ya faɗa a cikin wannan hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito yau da yawa daga cikin mutane sun yanke alaka tsakanin juna suna gaba da juna suna kin juna a sanadiyar wani sababi da bai taka kara ba balla tana ya kariya wanda bai kuma balla tana ya kawo wani ya yanke wa wani ya kaurace wa wani wani yana gaba da wani dan waɗansu bukatu na duniya wanda ba su da alaka da addini. Hadisi ya tabbatar ga Abu Ayyub al-Ansari, Allah ya kare da gare shi, manzo Allah ce la yahillu li muslimin an yahdura akahu fawqa thalath layalin, ba shi halatta ga musulmi ya kaura cewa dan uwansa sama da kwana uku. Yaltaqiyani, gashi suna haduwa, wa yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, amma wannan zai kawar da kai ya juya baya, wancan ma ya kawar da kai ya juya baya. Manzo Allah ce bai halatta ba mutane su yi kwana uku sama da kwana uku suna haka. Kuma kuna sanar da cewa sunnar manzon Allah ne yana yin azumi Litinin da Alhamis. Aka tambaye shi hikimar yin haka, ya nuna cewa a ranar Alhamis ta kowane mako ake bijiro da ayyukan da bayi suka yi a wannan makon. Abinda kai a kwana bakwai din da wuce ranar Alhamis za a bijiro da shi, a tara shi, a duba shi, sai Ubangiji Ta'ala ya gafarta wa dukkan wani mummuni, mace ko namiji. Sai mutum guda biyun da suke gaba da juna ba sa magana, za a ce da mala'iku waɗannan ku jinkirta musu hatta yasaliha, hasai sun yi sulhu tukuna, hasai sun shirya. A matsayinka na musulmi mai son gafaran Ubangiji, ba za ka so ba a ce kowace Alhamis an bincika an ga kana gaba da ɗan uwanka an ce a yi maka jinkiri. To kafin Alhamis mai zuwa idan ka mutu ba an yi jinkiri, kai baka tuwo ba, kai baka daina gaba da ɗan uwanka ba kan wani abu na duniya, dalili na siyasa, zaman makwabtaka, zaman wani sana'a ɗaya ko wani abu makamancin haka, wannan duk bai halatta ba. Ya ƴan uwa, wani hadisin ya tabbatar ga Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kare da gare shi, yake manzon Allah ya kalle mu yake istahyu min Allah haqqal haya, ku ji kunyar Allah hakikanin jin kunyar sa. Yace sai muka tare shi, ya nabi Allah inna lana istahyu walhamdulillah, kace manzon Allah ai alhamdulillah muka muna jin kunyar Allah. Sai manzon Allah ce ba wannan kunyar da kuka takaita akan ta nake nufi ba, walakin al-istihya min Allah haqqal haya, idan kuna son jin kunyar Allah hakikanin jin kunyar sa, an tahfaza ar-ra's wa ma wa'a, ka kiyaye kai da abin da kai ya kunsa, kai ya kunshi harshe, kar ka furta zance sai na gaskiya, kar ka yi ƙarya, kar ka yi annamimanci, kar ka hada husuma, kar ka yi gulma, kar ka yi ashariya, kar ka rinka mummunan kalma, rinka yin zikiri da istighfari da haylala da amrun bil ma'ruf da nahyun anil munkar da salati da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai ya kunshi idanu, kada ka kalli haramun da idanunka, idan kayi kallo na kicibs wanda ba da niyya ba, ka wadda kanka, sai a yafe ma wancan kallon na farko. Riga kallon abin da yake halal, matarka ta aure, riga kallon duk abin da yake alkhairi ne, ayoyin alqur'ani, hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, dukkan wani littafi na ilimi da zai amfane ka a duniyar ka ko a lahira ka. Ido, wato kai ya kunshi kunne, karka saurara sai magana ta gaskiya, sai magana ta adalci, sai magana ta zaki da Allah ya ce, manzon Allah ya ce. Sannan kai, wato ainihin ya kunshi baki, duk abin da zai bi ta bakin ka ya zanto halal ne, ba haramun ba. Ya kunshi harshe, karka ɗanɗani komai sai na halal. Ya kunshi hanci, karka shaki komai sai wanda yake na halal. Duk wannan shi ne ka kiyaye kai da abin da kai ya kunsa. Sannan walbatana wa ma hawa, ka kiyaye ciki da abin da ciki ya kunsa. Wato a nan gurin ciki ya kunshi farjin dan adam, domin dan adam lokacin da ya koshi a lokacin bukatar ƴa mace take taso masa, to sai ya kasance bukatar da za ta taso maka din nan ka zake wa matarka ce ta halal. Wato ka kiyaye ciki da abin da ya kunsa, kar ka jefa komai a cikin ka sai abin da yake na halal. Sannan sakamakon koshi ko wadatuwar abinci, dukkan wanda lahira ta sha masa gaba, to zai manta da kawar duniya. Kawar duniya ba za ta ci motar da shi ba, ta mantar da shi lahirarsa. Fa man fa'ala zalika faqad istahya min Allah haqqal haya, dukkan wanda ya aikata haka hakika ya ji kunyar Allah hakikanin jin kunyarsa. Ya Ubangiji ka sa mu cikin masu jin kunyarka, ya Ubangiji ka sa mu cikin masu bin tafarkinka, tafarkin manzanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma izil al-islam wal muslimin wa azil al-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadak al-muwahhidin wa hami hawzat ad-din ya rab al-alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulat umurina واجعل ولايتنا في من صافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم.